Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 17 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Daruruwan mayakan Boko Haram sun tsere daga wani dajin da ke arewa maso gabashin Najeriya domin gujewa hararen jiragen sama da cozoji ke kaiwa da kuma ambaliyar ruwan sama don neman mafaka a yankin tafkin Chadi na jamhuriyar Nijar. Kamar yadda majiyoyi suka shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP. Arewa maso gabashin Najeriya na fuskantar hare-haren ta'addanci na tsawon shekaru 13 daga ƙungiyoyi masu da'awar jihadi wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 40,000 tare da tilasta kimanin miliyan 2 barin gidajensu. Rikicin da ya ɓarke a ƙasashen Nijar da Chad da Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya, inda 'yan ta'addan ke ci gaba da zama a sansanoni a yankin tafkin Chadi da ya mamaye ƙasashen hudu. Majiyar tsaron Najeriya ta ce mayakan Boko Haram na barin dajin Sambisa tun watan da ya gabata saboda ci gaba da fuskantar hare-haren bam a maboyarsu. Najeriya ta kuma samu damuna mai kyau wadda yawanci takan fara daga watan Mayu zuwa Satumba, kuma ambaliyar ruwa ta afka kusan dukkan sassan ƙasar. Sassan arewa maso gabashin Ukraine sun fara nuna shaida na mummunan mamayar Rasha, a cewar masu binciken da suka sake samun dama bayan hare-haren Kyiv na baya-bayan nan wanda ya samar da nasara. Masu bincike sun sanar ranar Juma'a cewa sun gano akalla cibiyoyin azabtarwa guda 10 da kuma wani kabari mai dauke da gawarwaki kimanin 450 a kusa da birnin Izyum da aka kwato. Jama'ai sun ce har yanzu ba a tantance adadin waɗanda aka kashe a Izyum ba, amma da yawa daga cikin gawarwakin suna da alamu na karaya, kuma an binne wasu da igiyoyi daure a wuyansu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani taro da ya haɗa tsaffan jami'an Amurka na da da na yanzu da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu a ranar Juma'a a birnin Washington, an nuna matakar damuwa kan yadda ƙasar Amurka ta koma bayan ƙasar China wajen raya manyan fasahohi da dama da kuma fuskanta wata makoma maras tabbas da sauran ƙasashe za su iya ƙalubalantar rinjayen tarihi wajen bunƙasa hanyoyin sadarwa da fasahar na'ura mai ƙwaƙwalwa. Cibiyar nazarin gasa ta musamman ce ta shirya taron, ƙoƙarin da tsohon shugaban Google Eric Schmidt ya jagoranta. Manufar da aka bayyana ita ce don tabbatar da cewa Amurka ta kasance a matsayinta, kuma cikin shiri don lashe gasar fasaha ta tattalin arziki daga yanzu zuwa shekarar 2030 da ke da muhimmanci don tsara makoma mai kyau. Daga mahalarta taron, ra'ayin da ya fi rinjaye shi ne cewa damar da al'ummar ƙasar ke da ita ta lashe wannan gasar na fuskantar barazana. Shugaban ƙungiyar 'yan tawayen Afghanistan Ahmed Mas'ud ya buƙaci al'ummar ƙasashen waje da su haɗa kai don samar da mafita ta siyasa don kawo ƙarshen mulkin Taliban. Yana mai bayyana wannan kira nasa a matsayin mafarin wani sabon mataki. Mas'ud, wanda ke jagorantar ƙungiyar National Resistance Front NRF, mai ɗauke da makamai da ke tayar da ƙayar baya a yankin Panjshir da ke arewacin Afghanistan, ya ce lokaci ya yi da za a yi ƙoƙarin dawo da 'yan Taliban kan teburin tattaunawa. Muna son haɗa kan 'yan ƙasashen waje da kuma faɗaɗa tattaunawa sannan a hankali, har ta kai ga samar da taswirar makomar Afghanistan, in ji shi a wani taro a Vienna. Muna cikin farkon wani sabon mataki, in ji shi. Taron na Vienna ya tattara 'yan adawar Taliban kusan 30. Waɗanda galibinsu suna gudun hijira. Ƙungiyoyi da dama da aka kafa a baya-bayan nan a wajen Afghanistan ba su ji daɗin halin da ake ciki a ƙasar ba, in ji Mas'ud.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A'abari ya huce, zanjani ke kawo rabon wani 'yan uwan Masu saurare barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana ke cewa shike kawo rabo.
Barka da barka da asuba.
Barka ka dai Alhaji Baba ya ku makeri da fatan an tashi lafiya.
Lafiya kalau kai ka kwan biyu baka shigo wannan zaurin ba.
Wallahi gaskiya ai ka san yadda abubuwan suke kan muje dan yi balaguro to amma kaga gashi yau na shigo
wannan. Gaskiya. Gaskiya. To ya mutanen Sokoto ko Abuja?
To mutanen Najeriya. Zaka tambaya gaba daya
lalle dai kai
yawa duk suna nan kallo hadda na Ghana
gaskiya ya su ba su da can lafiya kallo yawa to wannan Murtala ko zaka iya dan bamu wani abu da zaka iya cewa shine dauke ba hankali a cikin wannan mako
eh to abinda yafi jan hankali baba shine ka san rasuwar sarauniyar Ingila wadda kusan zaka ga kusan ko ina ma a wuraren tattaunawa a kafafen sada zumunta wato shafukan internet da sauransu kusan shine babban labarin da ya mamaye kafofin ko ina kaga a ce kaman wani babban rashi ne aka yi musamman kasancewar irin dadewar da ta yi akan karagar mulki tun Najeriya ba ta kasa har ta kasance kasa
haka yadda yake da zamani da tsofaffin sarakunan da buka ji labarin su
kwarai da gaske ta kuma zaman da shugabanni da yawa su kaga sai dai yanzu lokaci yayi
wato wannan maganar da kake yi shi ya bari na tuna kaga a gadan muna da wata kabila mai karfi da wato idan aka ce ba shiryan makoki wannan kabila tana da kokari da ake kira asanti to shine ka san wasu maganar jan ido ne amma wasu kuma su dauke shi kamar wani abin ba'a wata ta fito ta bidiyo take cewa wannan makokin da za a yi na sarauniya tura wannan aka kyale su ba za su yi makokin nan yadda ya kamata ba so tana kira babban sarkin Asanti Otunko ya shiga yake karbo makokin nan sai makokin saboda za su yi makokin ne gaske
to dan kuma ka san baba wato ana samun mabambantan ra'ayi ka san akan komai za a sami ra'ayi ya bambanta
gaskiya
wato nan wasu suna duban wato cewa an yi babban rashi wasu kuma a suna duban lamarin ne ta yadda ita sarauniya ko kuma hannun da take da shi ko kuma irin rawar da ta taka wurin tun daga sha'anin aikin bauta lokacin da aka bautar da ƴan Afrika da kuma mulkin mallaka wanda wasu suke bayyana ra'ayin cewa da ba don da watakila suka yi wa kasashen mu na Afrika mulkin mallaka ba da yanzu ci gaban kasashen namu ya fi haka
haka inda wannan kan da wannan
na'am to amma kuma a bangare daya kamar da na faɗa ma wato kafafen sada zumunta na internet kamar su fashe nan a Najeriya shi kuma abin da naga wasu suna kira ga shugaba Muhammadu Buhari cewa to ya tabbatar da fa duk abin da za a yi to ya tabbatar da yana Burtaniya saboda sarauniya Ingila uwa ce ga Najeriya to haka Najeriya da gado ga uwarta da ta zambamu saboda haka shugaba Buhari ya je karbo ƴan Najeriya gado su ya kawo musu sannan bangare daya mallan yanzu haka ana rarraba wani turmi a tamfa da yake da hoton sarauniya a kafafen sada zumunta da sunan Ashobe wai mutane na cewa za a saka kuma alhakikanin gaskiya abin ya wuce kamar
misali yadda mutum ke tunani haka to
an ce akwai wasu tawaga da suka ce lalle za su je wurin wannan jana'izar kuma yanzu haka naji wasu sun shirya cewa lalle za su je jana'izar din
to ma dalla sai mu ce Allah ƙara haƙuri, kuma Allah sa shi wannan sabon shugaba da zai zo ya taka rawar gani fiye da ma abin da mahaifiyarsa ta yi.
To amin summa amin, haka muke addu'a baba.
To da azu naji ka ce akwai wata ta'aziyya da zaka yi, ko wace irin ta'aziyya ce?
Eh to baba, rashi ne za a ce an yi a gidan watsa labarai musamman a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda muka yi rashin ɗaya daga cikin dadaddu kuma wato shahararrun masu shirye-shirye, wato Ibrahim Ahmad Isa, wanda tsohon shugaba ne na gidan rediyon Rima gabaki daya. Kada san irin sunan da gidan rediyon Rima na Sokoto tun
haka yake kwarai kuwa
NBC ne ake cewa. Yawwa, to Ibrahim Ahmad Isa na ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan shi, wanda kusan ya fara ne tun daga mai shirye-shirye har ya kai shugaban wannan gidan rediyo, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka wato jagoranci fitowa da shirye-shirye da waɗanda har yanzu suna yin tambari ba wai a jihar Sokoto kaɗai ba, a duk a arewa maso yamma, musamman shahararriyar wasan kwaikwayon nan ta yau da gobe, da kuma zauren mai unguwa wanda shi ne ma ya kirkiro shi, kuma shi ne yake zaman magaji a cikin shirin. Duk wanda ke jihar Sokoto da ma makwabtanta ya san da waɗannan shirye-shirye. So Allah ya mai rasuwa shekaran jiya, ya yi murabus a matsayin daraktan wayar da kai na ma'aikatar watsa labarai ta jihar Sokoto. To kuma sai shekaran jiya dai, bayan fama da doguwar jinya, Allah ya mai rasuwa. So muna a madadin dukkan wato ma'aikatan muryar Amurka, muna mika ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da iyalai da dukkan wato 'yan jama'ar jihar Sokoto dangane da wannan babban rashi da muka yi, tare da fatan Allah ya gafarta wa Ibrahim Ahmad Isa, kuma ya ji kansa, Allah ya sa ya huta,
Allah ba da hakurin juna wannan rashi.
To amin summa amin baba.
Labarin mu shiga kai tsaye a cikin gaisuwar sada zumunci na Abar Yahuce, daga nan zan faru da wannan sako da ya fito daga Aisha da Iro matan Yusuf mai leda gululu a jihar Bauchi suka ce salam BOA Hausa ku ba mu dama da mu gaida Gambo da Iyani matan malam malam mai zanen hula gululu da Amina matan Kaule Maina gululu da Binau da Rabi matan Salih mai kwakwa gululu da Anti da Halima matan Muhammad Dami gululu da kuma matan Rabiu da Ti mai kayan miya gululu da Talatu yar Malaysia matar Muhammad Awaisu kafinta gamawa da Anti Grace Alihiri Abdu da fatan kuna lafiya sai kuma wannan sakon da ke cewa fili a bar ya huce ina gaida barista Sani Adamu Bajoga CSO na gwamnan Gombe da Husaini Dangote Karasuwa da Sani mai langilange da kuma Ibrahim SD Kuswa Zaria da Alhaji Muhammad Abdullahi dan kasa Ashaka da Alhaji Haruna wakili kai gama Jalingo Ashaka da Ahmad Garba Ashaka da Gimbari Muhammad Sangaru da Alhaji Yahaya wakilin Sangaru da Adamu Gadara Sangaru da Dati mai inji Sangaru da Ahmad mai ruwa Sangaru da Lade Bage mai shayi Sangaru da Arke tsohon soja Sangaru da Adamu Isawa Sangaru da yata Umul Khairi Baffa Haruna Bajoga da mahaifina Alhaji Haruna Daba da kuma daukace ɗan kungiyar Bajoga East Consultative Forum daga Baffa Haruna Bajoga to da fatan kun tashi lafiya
to baba bari mu tsallaka ka san an ce doka daga gida take farawa bari mu tsallaka sakkwato birnin Shehu inda zamu mika gaisuwar sashen Hausa na murar Amurka zuwa ga Aminu Ya'u na bayan UBA sai kuma Mudassir Binanci da Bilyaminu Umar na Kasari sai Abdulaziz Mr. Kunya da Hajiya Inno Kofar Marke sai Abdulkadir Sarkin Hurumi da Sanusi Malami Yar Saki da kuma Aminu Dan Inna mai nika gandu akwai kuma Nazifi Ibrahim Ruggan Malam Shagari duka a jihar Sokoto sai a jihar Kaduna akwai Awwal Usman Kaduna idan muka tsallaka jihar Plateau kuma gaisuwar sashen Hausa na murar Amurka zuwa ga Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi da yan uwansa Aisha Musa Wada Barkin Ladi da kuma Zainab Musa Wada Barkin Ladi sai kuma Bashir Tela lafiyar bare-bare da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da kuma matansa Jamila da Fati gaisuwar a bar ya huce zuwa ga Manan Dan Inna Kadisau da JT Love a jikan Duna sai Usaini Dangote Karasuwa da Salihu mai shinkafa song a jihar Adamawa haka kuma ga gaisuwar sashi Hausa zuwa ga Shehu Adamu Rijau da tukur harka tsohon garin Rijau da dan magaji kafinta Lulu a bodin gajiyar Sokoto da kuma Rilwanu mai akwai shi ma bodin gajiyar Sokoto da injiniya mai gero makeri kwanta gura sai Hafizu Balarabe Gusau a jihar Zamfara da kuma Rilwanu Ibrahim London Wuba sai baban Yusura Gusau shi ma a jihar Zamfara da Muhammad Salihu Kauran Namoda a jihar Zamfara da fatan dukkan su sun waye garin yau lafiya kuma za a yi karshen mako lafiya
to murtala kamar yadda mukan ce komen kirkinka ba za ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba a don haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga Mahmud Salu Kauran Namoda jihar Zamfara yace da farko ina gaida masu gabatar da wannan shiri mai farin jini na bar ya huce sai kuma mahaifina Alhaji Salu mai gyaran agogo Kauran Namoda da matata Sadiya Badamasi wato mama Abdulsalam sai kuma chairman Abdu Tsohon Masinja na GTC Kauran Namoda da Liman Sani Bigire mai walda Kauran Namoda da Usaini Dangote Karasuwa da Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne da Alhaji Nasiru Zona GRA Kauran Namoda da Ibrahim SD Kuswa Zaria da Lawal Hambali dan Silva da kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa Kauran Namoda da Baffa Haruna Bajoga sai kuma Isa Lawan Girgir da Malami Kura garin Sarkin Noma jihar Yobe da daukacin ƴan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fatan suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku Mahmud Salu Kauran Namoda to da fatan dukkanin su sun tashi lafiya
to Allah ya sa haka amin summa
Shekanye idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi wani shi ko mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan ko magini ne yo kada ka bar aikin ka ka ce ka dauna wane kowa ya tsaya a nasa kama da wane bashi wane kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayi fofta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina ai tukuici ne mai baka shawaran kiki gani na dan uwa ne ka so mai san ka a ko ina hakan ai daidai ne a haddo a zo a zauna ai hakan ma arziki ne nagode Allah na gaba gode Allah
baba makeri ina dauke da wata tsaraba amma fa sai kai hakuri
to shi
wannan karon nayi hakuri
to shi ke
nayi hakuri
na rinka
na kyale bare bare na kyale bare bare su huta tukunna akame in jiyo gado in na sake jiyowa gare su to ba za ta yi dadi ba amma dai a yanzu na dan ba su hutu ne dan lokaci to labarin da zan baka labarin wani dan gane ne
to
eh kana ji na ko labarin wani dan gane ne
gaskiya turawa afrika
to yanzu dai kode sune dai menene dai yanzu barin ga maka abin da wato wani
saurayi
ne matashi haka
na'am
saurayi ne matashi sai irin baya zama gida irin haka nan kullun yana wurin yawo nan baya nan ya zama ya ma daina kwana gida gaba daya
ba ma sai ki ganta niki nan
yawwa mahaifinsa yayi ya zaunar da shi gida to yana ta neman shawarwari da ranar suna zaune a majalisar su tare da abokanin shi irin ya dan mayamanyanta haka an zama dattawa
Allah sarki
shine sai ɗaya daga cikin su yake ba shi shawara cewa wani ina ga abin da ya kamata shine gaskiya ka aurar da wani in kai masa aure ana tunanin in Allah ya yarda zai abin nan zai yi to aka zo sai aka zo aka ce a nemina sai dai daga su sai ce kai bari ina da iya wani zan baka kuma gaskiya zamu karfafa wannan dangantaka ka san irin mutanen da wuri ka san hatta da abin da
take kwarai kuwa ba so zubuncin nan ya tsatsi
yawa ina kuma har yanzu sun taso a cikin shi yanzu haka zaka ga in kana cikin irin yankunan karkara zaka ga datta wannan an fito da abinci na wannan gida da wannan gida da wannan gida
sun haka ne a hada zubuncin nan gaskiya
nunan ɗaya sai ciwa ne bari mu ƙara ƙarfafa zumuncin nan kawai bari abawa ne wanci ya kashe ku shi ke ya ne irin kyakkyawa ce ranan sai aka gaya wa yaron cewa to ana so wanci kana son wanci ya ce a yana so kwarai da take to ka je ka yi ka nemo kuɗi ka zo ka zo ba wai baban yana so ne dan fara tura shi kan turba kuma haka aka ba shi shawara sai ya fara kawo kayayyaki yana kawo kuɗi ana a sai wancan eh ranar sai kuma barikin sai ta dan motso shi sai aka fito da wannan abin da wannan abin da ake cewa wai ana samun kuɗi a na'urar a yanar gizo din nan da ake yi
ba nan da turanci kai zaba ya hukin nan
wani abu yawwa to ko dai wani abu ne yanzu ka san ana cewa wai zai fashe in ya fashe zaka ga wai kowa zai yi kuɗi kowa zai
zaka abin da ake
abin nan yawwa to shine sai ya ga to yana son ya sa abin nan kuma an ce lokaci takaitacce ne ke yace
muku a gane ka san muna kira wannan abin sakawa
a to
ya hudin nan
shi da yake so ya saka yawwa to shi yake so yana so ya shiga ba kuɗi yake to ina zai samu kuɗin da zai yi wannan sai kai ai ya ci tara kuɗi an yi kaya an yi komai kuma an kai gidan waccan sai sai zo ya ce baban shi gaskiya shi ya fasa auren nan yace ka fasa yace to lalle ina tabbatar maka in ba uwayen yarin suka fasa ba kuma kuɗin shi yake so yace to in ba uwayen yarin suka ko sisin kuma ba za ka samu ba yace to shikenan bare ai shi sai ya san yadda zai yi sai ya je ya ci wake ya ci abin nan awara ya ci wani abin da ka sai yana burkuta ciki
asha
sai ya ci sai to ya san akwai lokacin da shi baban shi yakan je aikin yamma so su suka riga baban zauna a wurin sai ya zo kawai nan inda suke zaune kawai ya maka sai ko yayi ta sheka rishi yayi ta sheka iska
kai ga bodari nan
ka gane eh ga bodari ka gane to da uban yarinyar da sauran mutanen sai kowa ya banza da shi yayi shiru kowa ya banza da shi yayi ta ɗan zage-zage shi yayi ta ɗan wasu kalamai dai wanda za a ce dai wannan yaron ba yaron kirki bane don haka mun fasa bashi ɗaya wai shine yake sofa shine kawai yake sofa yayi ta shirme shi ba wanda ya tanka shi to da ya ga dai an kyale sai ya zo sai ya ɗan kintaci wajen bangaren da surukin nashi yake sai ya sa hannu a gefe haka yace daga nan daga nan har zuwa nan duka Allah ya kwashe muku albarka eh wato shi dai Buladi dai kaga ya bata uban rai a fasa auren
a fasa auren
sai uban yawa da uban yare ya dago kai sai ya kalle shi yace wane yace duk abin da zaka yi kaje kai auren nan sai an yi shi ba a fasawa duk abin da kake je kai ba za a fasa ba eh yace sai an yi shi da dan gane ya dawo an ga maka sai ga babu uwar bari dole dai ya hakura ya bar Allah
to sai je matar ta bayar gajin ke
eh a to kai ku ai to mata da ƴan Najeriya ce ana so ta dan yi masa hankali ne shi yasa kai aka ce ta wala hannu shi ne dai ka san gane ai ka san ai shugabanci gaskiya ne ai ko kar ku yi abin nan kar ku yi butulci shugabanci gaskiya ne
eh na yadda ka san akwai abin da ake cewa wato taurarin afarka kenan a kasar da ita ke
yawa
jagoranta ana biyowa baya
a kuma Najeriya ka san amma dai ka san ita ko Najeriya yanzu uwa ce ko ka san Najeriya uwa
ba da mama ba haka burta da daga malama Juni tana daga bana hannu don haka bari mu dakata dan sai kuma sabon mako yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
baba ya kuma kere ne daga nan birnin Washington muke muku sallama a huta lafiya assalamu alaikum
dan kama shi a rage rigima baka da dai mato da ka ga fasinja ma nan kawo kayanka ba na kudinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato dan kama shi wani jan rigima ba abin da idame shi ka san kankan ba kama shau daban yan daɗi kama shau daban sha wahala kama shau muna aikin kamasho mun cinye kudin kamasho me mun cinye kudin kamasho ka karba kudin jama'a ka shashuru gago ka jibge cikin gida ka bar me mato da garwa fasin joji sun dame shi direban motar yaro din kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban kai dan kamasho mugun bawa ba abin da idame ka
Wannan shirin na zuwa ranku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.
Ba abin da idame ne in za ka tafiyar kuma mil goma kuɗin mil biyar ai zai baka ba abin da idame shi ɗan kamasho mugun bawa ɗan kamasho bawan Allah shi babu abin da idame shi. Kamasho